Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 2531 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a noman da Dalol FM da tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Kai kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballa ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin. Yau Lahadi 18 ga watan Nuwamba shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, mu fara da kanin labarai. Ibrahim Kalmasi, gare ka.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ziyarci jihar California jiya Asabar don gane ma kansa irin barnar da wutar daji ta tafka a jihar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce har yanzu gwamnatin Amurka ba ta yanke shawara ta ƙarshe game da kisan ɗan jaridar Saudiya ɗin nan Jamal Khashoggi ba. Sannan Papa Roma Francis ya ce rashin adalci ne musabbabin fatara tsakanin jama'a a duniya.
Kanin labaran kenan. A Najeriya za ku ji cewa yau ne za a fara kamfen ɗin zaben 2019 na 'yan takarar shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya. Haka kuma za ku ji cewa jiya Asabar ne an ceto 'yan matan nan tagwaye da aka sace a jihar Zamfara, amma har yanzu ba a saki wasu mutane ba. Sannan za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya kafa dokar ta ɓaci a kan harkar ruwan sha.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ziyarci jihar California jiya Asabar don gane ma kansa irin barnar da wutar daji ta tafka a jihar. Daga birnin Washington DC ya je da jirgin sama sannan ya dawo a jiya ɗin. Ba wanda ya taɓa tunanin irin wannan barnar za ta faru, abinda shugaba Trump ya gaya manema labarai kenan bayan da ya yi tattaki cikin baraguzan abubuwan da suka ƙone a garin Paradise na arewacin California. Wannan tamkar halaka ce kwata-kwata, in ji shi. Gidaje kimanin 9,700 ne wutar da ta ƙona, baya ga mutane kimanin 76 da aka tabbatar sun mutu, kuma mutane sama da 1,000 yanzu haka sun ɓace. Wannan wutar wadda aka yi wa laƙabi da campfire ko wutar zango, yanzu an tabbatar cewa ita ce wutar da ta fi kisa a tarihin jihar ta California. Har yanzu 'yan kwana-kwana sama da 5,500 na kan ƙoƙarin shawo kan wutar. Ina ganin sai mutane sun gani da idansu su iya fahimtar abin da ya faru, a cewar Trump. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce har yanzu gwamnatin Amurka ba ta yanke shawara ta ƙarshe game da kisan ɗan jaridar Saudiya ɗin nan Jamal Khashoggi da aka yi ba. Gwamnatin Trump ta yi watsi da rahotannin da ke cewa cibiyoyin leƙen asirin tsaro na Amurka sun yi ittifaƙi kan cewa yarimar Saudiya wato majiran gado Muhammad bin Salman ne ya bayar da umarnin a kashe Khashoggin. Wata takardar bayani da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar na cewa wasu rahotannin baya-bayan nan da ke nuna cewa gwamnatin Amurka ta ɗau matsaya ta ƙarshe kan wannan batu ba gaskiya ba ne. 'Yan sa'o'i gabanin nan an ba da rahoton cewa hukumar leƙen asirin tsaro ta Amurka CIA ta yi imanin cewa yariman Saudiya mai jiran gado ne ya bayar da umarnin kashe ɗan jaridar mai aiki ma jaridar Washington Post. Shugaba Trump jiya Asabar ya samu bayani ta wayar tarho daga shugaban hukumar leƙen asiri CIA Gina Haspel da kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, yayin da shugaba Trump ke cikin jirgin fadar shugaban ƙasa na Air Force One akan hanyarsa ta zuwa California. Rashin adalci ne umul haba'isin fatara, a cewar Papa Roma Francis a yau ɗin nan Lahadi, yayin da yake gudanar da harkokin ibada na mass na ranar tunawa da matalauta ta ɗabi'ar Katolika. Papa Roma Francis ya gayyaci dubban matalauta zuwa babbar majami'ar St. Peter's Basilica don wannan hidimar, kuma an yi shirye cewa zai ci abinci da su daga bisani. Ƙarar kukar matalauta tana daɗa yawa kulle yaumin, to amma ba a ji sosai saboda danniyar tsirarun attajirai waɗanda ke daɗa zama tsiraru kuma suke daɗa zama attajiran, a cewar Papa Roma. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da wa'adin kammala sake kidayar ƙuri'u a jihar Florida ke cika yau Lahadi, dan takara ƙarƙashin jam'iyyar Republican Rich Squad, wanda yanzu haka shi ne ma gwamnan jihar, na ci gaba da ɗara dan takarar jam'iyyar Democrat Bill Nelson a fafatawar da ake yi kan wata kujerar Majalisar Dattawan Amurka. Zuwa jiya Asabar, ƙuri'un Nelson sun gazana Squad da 12,012. A daidai lokacin da ake ganin babu wani gagarumin canji da zai faru. Takarar gwamnan jihar Florida din kusan dai ta zo ƙarshe ne, tun lokacin da kidayar da aka sake yi da na'ura ranar Alhamis ta nuna cewa ɗan takarar jam'iyyar Republican Ron DeSantis ya sha gaban ɗan takarar jam'iyyar Democrat da kashi 4.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. ‘Yan sanda a arewa maso yammacin Indiya sun ce mutane uku sun mutu, sannan wasu kuma tsakanin 15-20 sun samu raunuka a wani harin da aka kai kan wata ƙungiyar addini. Hukumomi sun ce wasu mutane biyu ne suka shiga wurin ibadar a Amritsar suka jefa gurneti kan mabiya tafarkin Nirankari. A cewar jaridar Hindustan, maharan na saba da akalla wata babbar bindigar yaƙi, kuma sun shiga cikin masujidar yayin da suke auna jama'a da bindigar. Nan take dai babu wanda ya kirarin kai harin. A halin da ake ciki kuma, adadin waɗanda suka mutu sanadiyar wata mahaukaciyar guguwar da tabararraka gabar kudancin Indiya ya ƙaru zuwa 33. Guguwar ta yi matuƙar lalata gidaje da hanyoyi, kuma ta haddasa kwararar dubban mutane zuwa sansanonin raba kayayyakin tallafi, a cewar jami'ai a jiya Asabar. Masu ayyukan kai ɗauki sun gano gawarwaki 13 ranar Juma'a da kuma ƙarin 20 jiya Asabar, a cewar jami'ai a Indiya. Akasarin mace-macen sun faru ne sanadiyar ambaliyar ruwa da rushewar gidaje da kuma waɗanda wutar lantarki ta ja.
Yanzu sai rahotanninmu, kuma za mu soma ne daga Abuja, Najeriya, inda za ku ji cewa yau ne za a fara kamfen ɗin zaben 2019 na 'yan takarar shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya, wanda ya biyo bayan wata muhimmiyar ganawa tsakanin shugaban ƙasa da wasu manyan malaman addinai kan zaman lafiya.
Hukumar zaben Najeriya INEC ta ɗige takunkumi don fara kamfen ɗin 'yan takarar shugabancin Najeriya da na majalisar dokokin tarayya daga Lahadin nan. Hakan yana cikin jadawalin zaɓe da tanadin dokar zaɓe ta 2010. Za a gudanar da zaben na shugaban ƙasa da majalisar tarayya ranar 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019, wato baɗi kenan, inda ranar 2 ga watan Maris za a gudanar da na gwamnoni da majalisun jihohi. Daidai wannan lokaci a ziyarar jagororin addini ga shugaba Buhari, shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalau, da yake amsa tambayoyin manema labaru bayan kammala gana, ya ce malaman addini ba 'yan siyasa ba ne.
Mu ba 'yan siyasa ba ne, amma muna la'akari da yadda siyasan take tafiya, wane ne aka tsayar, me nagartansa, ya za a samu mutanen kirki a cikin jagoranci. Ba za mu koma muna kace nace akan 'yan siyasa ba da abubuwa da suke. Idan muka tsunduma cikin siyasa ko muka karkata aka gane mu akan harkar siyasa, to ko da za mu faɗi gaskiya, ba za a kalli gaskiyan, ba za a kalle mu matsayin 'yan siyasa. Amma in muka zamanto masu karantarwa, masu yin adalci, masu yi wa shugabanni nasiha, to sai Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya albarka. Sai kowa ya kalle mu a matsayin iyaye. Duk wanda ya cancanci ya zamanto shugaba, to ba mu kunya za mu ce wane ya cancanta. Wanda bai cancanta ba za mu ce wane bai cancanta ba, saboda dalilai kaza dalilai kaza. Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙara shugabantar da mutanen kirki a kowane mataki. Samun mutanen kirki wurin jagoranci shine zai taimakawa zaman lafiyar ƙasa.
Kazalika malamin ya nisanta malaman addini daga matsayin Dr. Ahmad Gumi da ke cancakar gwamna Nasiru El-Rufai kan zaben musulma a wacce za ta yi masa mataimakiya a zaben 2019.
A lokaci da dama yayi magana akan abubuwa na siyasa, nace in yana yi a madadin al'umma musulmi ko a matsayin jagorori na musulmi, to ya tara mu ko ya kira mu zo mu haɗu mu ce ga ra'ayin mu ga fahimtar mu. Amma duk lokacin da yayi wata magana ta siyasa a matsayinsa, sai mu ce a matsayinsa shi kadai yake magana siyasa sa, ba a madadin al'umma musulmi baki da ba.
A taron da suka yi kwanan nan na zaman lafiya, ƙungiyar Raɗin kan Matasan Kiristoci ta Arewa ta yi kira ga 'yan siyasa da yin siyasar ba da gaba ba. Evangelist Musa Misal shine shugaban ƙungiyar.
A ce matasa sun fita guri, sun je suna doke doke, ana satan akwati ko ana ana kone-kone saboda son zuciya ko saboda an bada labarin karya cewa ai wuri kaza an yi kaza daga nan sai ga matasa sun tashi sun ce ai ba su yadda ba a tada hargitsi a wurin kada kuriya. Mu sani cewa akwai mata, akwai yara, akwai tsofaffi a wannan wurin. Mu ba su dama su kada kuriyansu. Idan muka yi haka to za a samu demokaradiyya mai kyau kuma za mu samu karbuwa ga kasashen duniya cewa yanzu mu matasan Najeriya muna goyon bayan ai demokaradiyya mai tsafta wadda yin matasa sun ce sun yadda a zauna lafiya to komai zai zauna. To ina roƙon ƴan uwana matasa su kai zuciya nesa. Ina roƙon su su kasance da son ai zabe cikin koshin lafiya ba tare da fitina ba, ba tare da gaba ba, ba tare da husuma ba.
Za a dage takunkumin kamfen din gwamnoni da na 'yan majalisar jiha daga ranar 1 ga watan gobe. Nasura da Mailika a murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El Hikaya, yanzu kuma sai mu leƙa jihar Zamfara, Najeriya, inda za ku ji cewa jiya Asabar an ceto 'yan matan nan tagwaye da aka sace a jihar, amma akwai sauran mutane da ba a sake su ba. Ga rahoton da wakilinmu Murtala Faruku Sanyinna ya haɗa mana.
Rahotanni daga jihar ta Zamfara sun ce an sako Hassana da Usaina da yammacin jiya Asabar, bayan da aka biya kuɗin fansa da adadinsu ya kai miliyan 15. Da aka sami tarawa tare da taimakon wasu da daikun jama'a har ma da 'yan siyasa a ciki da wajen jihar ta Zamfara. To sai dai da sauran rira a kaba, domin kuwa an sako tagwayen ne kadai ba tare da 'yar uwarsa Sumayya ba, wacce aka sace su tare a gidan aurenta a garin na Dauran. Na zanta da ɗaya daga cikin 'yan uwan yaren, Abubakar Muhammad Zurmi.
To a gaskiya dai 'yan matan nan guda biyu 'yan tagwaye dai aka samu. Ita Sumayya tana can, kuma Sumayya dai yarinya ce ita ma shekara ɗaya aka yi mata aure yanzu, kuma tana da juna biyu yanzu haka. So ita ɗaya yanzu ta rage can da ita da mutum uku, ya zan su huɗu kenan wanda aka ɗauka ne daga garin Dauran.
To shin bayan an riga an biya kuɗin fansa da suka buƙata, me yasa kuma ba su saki ita Sumayya ba?
Ai, ko tun farkon maganar ma ana suna magana ne akan cewa ita Sumayya za ta ba da miliyan 150, su 'yan tawaye za a ba da miliyan 100. Kowane farashin shi daban-daban ne suka yi. So duk yake aka ana kokarin a ga cewa an hada gaba ɗaya a ce su wanda dai suka garkuwa da su sun kiyaye yadda da haka, sun ce dole dai su 'yan tawaye nasu daban, Sumayya nata daban, sauran waɗannan 'yan ƙananan yaran su ma biyu daban, shi ma wancan Siraji shi ma nasu daban.
A can baya sun yi barazanar kashe ɗaya daga cikin tagwayen, shin kuna da tabbacin cewa ita Sumayya tana nan a raye tare da su?
Eh, lalle dan da shekaran jiya can ma ai baban da shi Abubakar Yusuf ya yi magana da ita. Kwanan bayan ma haka suka ce muna za su kashe suna tarittarin dai ne. Amma duk da roƙon da muke mai cewa don Allah su yi hankuri a ga cewa dai an samu abin da za a samu. To alhamdulillahi, bisa roƙon Allah da ake ta yi na al'umma da kuma bayan Allah da suke ba da gudunmuwa, mun dai samu yanzu annan guda biyu yaran din.
To a yanzu menene makomar ita Sumayya da ke hannun 'yan bindigar har yanzu?
To Sumayya dai muna neman addu'a ga al'umma gaba ɗaya da aka yi roƙon Allah wannan bayan Allah da taimakon da mutane suka yi wanga yaran su ma suka yi toto, muna roƙon Allah sauran da suka rage su ma su fito, domin abun gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Abun ya wuce duk yadda ake tsammani. Duk muka yi magana da Sumayya, kuka take yi tare da su cewa suna za su kashe ta za su bi, kuma mun yi magana da su cewa za mu ba su miliyan 3 na Sumayya. Mun yi daidai da zami wallahi da mutanen sun ki suna ta dai wasu rutai da zage-zage ma suke muna.
Masu garkuwa da mutane sun sace tagwayen ne da ke dab da shiga ɗakunan aurensu a watan da ya gabata, sa'ad da suka je garin Dauran ta ƙaramar hukumar mulkin Zurmi domin shirye-shiryen aurensu, inda aka yi awon gaba da su tare da 'yar uwarsu Sumayya.
Mun gode Murtala Faruku Sanyinna. Yanzu kuma za mu sake komawa Abujan, Najeriya, inda ministan albarkatun ruwa ya yi ƙarin bayani akan dokar albarkatun ruwan da ke gaban majalisar dokoki, yayin da tuni shugaba Muhammadu Buhari ya kafa dokar ta ɓaci akan harkar ruwan shan. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani daga Abuja.
Da yake jawabi yayin rufe wannan taro, ministan albarkatun ruwan Najeriya injiniya Suleiman Husaini Adamu ya tabo muhimmancin da ke akwai dangane da dokar albarkatun ruwa da maganar yanzu haka ke gaban majalisar dattawan Najeriya.
Ita wannan doka ta rage wa ministan albarkatun ruwa karfi, ta ba wa jihohi ƙarin iko akan wasu abubuwa, misali kamar ba da lasisi na rijiyoyin burtsatsai da sauransu. Bayan haka dokar ta sake tafiya ƙasa, tana ba jama'a dama kowane wuri duk abin da za a yi wani katin aikin ruwa da ya shafi wannan yanki, sai mutane sun zauna sun yi muhawara sun yadda. Kamar misali a yanzu ni a matsayina na minista zai iya dauka kowane kogi in ce yawa za a yi dam a nan wurin, ko sun zo ko ba su zo ba, saboda dokar yanzu duk al'amari yana hannun gwamnatin tarayya ne. To amma idan aka yi wannan doka, sai mun zauna da jama'ar nan wurin, an yi muhawara, an yi abin da ake kira town hall meeting. Abubuwan dokan nan tana da muhimmanci kuma tana da amfani ga ƙasa baki ɗaya.
Gabanin wannan taro dai sai da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da dokar ta ɓaci a ɓangaren albarkatun ruwa, kamar yadda kwamishinan ruwa na jihar Bauchi Ibrahim Ayuba Suleiman ke cewa su kan a jihar Bauchi suna nan suna shirin kafa irin wannan doka.
Mun waka za mu je mu sa dokar ta ɓaci da jihohinmu. A gaskiya makomar sha'anin ruwa gabaki ɗaya wani abu ne wanda ya zama mana muhimmanci mu kula da shi. Mutane ba su ɗauki ruwan nan yana da muhimmanci ba, kullum za ka fito ka gan shi, kullum ka fito ka gan shi. Wani abu ne wanda idan muka yi maganinsa yanzu muka yi tattalinsa a gaba zai amfane mu. Daga kamar misali Baucin ka je zaki, daga nan wajen za ka ga akwai kuraye, akwai namun daji daban-daban. Amma saboda rashin kula da ruwan an yi sassara bishiyoyi gabaki ɗaya, sa wajen ya fara komawa hamada. Saboda haka ruwan da in tono za ka yi kamar gaba biyar ka nemi mushi, yanzu sai ka yi tono na gaba kamar 15.
Ita kuwa jihar Adamawa tuni ta kaddamar da dokar ta ɓacin, in ji kwamishinan ruwanta Isa Halilu Ahmed.
An riga an kafa dokan ta ɓace a jihar Adamawa ta fannin ruwa tun sati da ya gabata. Kuma a Najeriya ina so in tabbatar maka jihar Adamawa ita ce jiha ta fari wadda ta fara kafa dokan ta ɓace ta fannin ruwa.
Masana da ƙwararru da kuma masu ruwa da tsaki kan albarkatun ruwa a Najeriya suka yi doguwar muhawara dangane da yadda za a ƙara inganta wannan sashi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina Kaina, har yanzu dai muna Abuja, inda kotun ɗaukaka ƙara ta rage wa wasu tsaffin gwamnoni biyu zaman gidan yari. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani.
Kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja a ƙarƙashin mai shari'a Stephen Ada ya rage wa tsoffin gwamnoni biyu wa'adin shekarun da za su yi a gidan kaso. Gwamnonin su ne tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dariye da Jolin Yame na jihar Taraba. Joshua Dariye zai shafe shekaru 11 a maimakon shekaru 14, shi kuwa Jolin Yame zai shekaru 12 ne a maimakon 14, kuma zai mayar wa gwamnati kuɗi wuri na gugan wuri naira miliyan 495. Barista Jumbo Festus shi ne lawyer mai kare Joshua Dariye.
We work for the appellant and we will advise him on the application of the judgment as soon as we study the judgment and whatever he instructs us to do is what we will be glad to do.
Jumbo Festus ya ce za mu yi nazarin wannan hukunci sannan mu sanar da wanda muke karewa, idan ya buƙaci mu sake ɗaukaka ƙara za mu bi umarninsa. To wannan yana nufin sun gamsu da hukuncin kenan? Sai Festus ya ce,
not totally satisfied, we were not satisfied at the trial court because we believe the appellant had not committed the offense for which he was charged and that is why we came to the court of appeal.
Mu ba mu gamsu ba saboda wanda muke karewa bai aikata laifin da ake zargin sa da shi ba, shi yasa muka shigar da wannan ƙara. Na yi kokarin samun lawyer da ya wakilci hukumar EFCC amma kokarina ya ci tura. A cikin waɗanda suka yi dafifi a kotun akwai magoya bayan Joshua Dariye, ga abin da Shehu Lamkam yake cewa a game da shari'ar.
Zan iya magana madadin ƴan uwana duka whole Plateau State. Daga wannan shari'a ba mu ji daɗin ta ba, saboda mu muna yaran mai gida, kuma gwamnati ya kamata ta duba ta yi adalci, saboda shi Ubangiji kanshi muna mishi laifi, yana kuma muna afuwa, bare mutum a duniya. Muna roƙon gwamnati ta yi hakuri ta sake mana ubangidanmu domin mu an bar mu a cikin wahala an ajiye mana ubangida kuma mu gaskiya abun ya ishe mu federal government ta dube mu ta yi wani abu akan gwamnatin nan a sake mana dare ni dan shi ne ciki da waje kuma masoyinsa ne na bar plateau na zonan don shi abin da ya kawo ni kenan
a halin yanzu dai Joshua Dariye zai shekara 11 shi kuwa Jolin Yame zai shekara 12 tare da biyan tara na $495,000 Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Alkali nura da duniya, shari'a yau talasarta, kowa da takara da ta yi aji, eh an yi shari'a mai yawa.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da kasancewa da mu a cikin shirin idan kwaya ta narke fa a wannan makon shirin idan kwaya ta narke fa zai tattauna ne kan wani taro da kungiyar matan arewa mai muradin samar da canji kan dabi'ar shan miyagun kwayoyi wanda aka yi a Abuja mahalatta taron sun nuna takeicin su kan yadda wannan matsala ta yi kamari a yankin arewacin Najeriya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja sunana Muhammad Hafiz Baballe
A Najeriya, 'yan majalisar dokoki da kungiyoyi masu zaman kansu da dukkanin masu ruwa da tsaki sun tashi haikan domin gadan an magance yadda ake samun karuwar sababbin jini matasa da ke shiga miyagun hanyoyi na shaye-shayen kwayoyi masu rikirkita kwakwalwansu. Alkaluma sun ruwaito cewa ana samun matasa, 'yan mata, samari, matan aure da yara kanana har da nakasassu wanda yawansu ya kai kashi 40 cikin 100. Suna kwankwada miyagun kwayoyin zamani da na gargajiya. Zainab Ujudud Sharif, babbar jami'ar kiwon lafiya ce a Najeriya.
Din Najeriya masu shan kwayoyi suna nan, duk ko ina ne, amma matsalar tafi yawa arewa. Kin san me yasa? Saboda kin san mutanenmu yawanci ba a daukan abu da gaske. Sai ya zamanto ba yadda za a yi kuma a ce au, ashe haka ne? Musamman iyaye mata. Shi yasa kika ga ita majalisa bangaren dattawa suka kirawo cewa a zo a yi magana a samu hanyoyin da za a rage wannan matsalar duk wanda ya san yana da bangare yana da masaniya a zancen kwayoyi ko hanyoyi ke duk dai a zo a taro a san yadda za mu yi yaki da wannan abin amma ƴaƴanmu ne nake kuka a zuciya ƴaƴanmu matasa yawancin su bari in gaya miki gaskiya waɗansu sun riga sun mutu ni kaina na san mutane da yawa akan wannan harka da wasa to in kin duba kin yi tunani duk muna da laifi mu ne ma'aikatan gwamnati ne ma'aikatan asibiti ne iyaye ma musamman iyaye yanzu bincike ya nuna an ce a jihar Kano jihar Jigawa miliyan 3 kwalaban kodin ake sha kullun
shi wannan kodin din dama ainihin sa maganin tari ne
an hada shi ne an dade yana shan kodin syrup a bangaren maganin tari to amma kiga dai ƴaƴanmu dan tsabagen neman abu suka san cewa in sun sha suka shaye musu yawa wannan kodin din da ke cikin maganin tarin shi dama ana sa shi ne dan ya rage ciwo zafi shi ne muke cewa analgesic rage zafi ko rage ciwo da in kana tarin nan sai ka ji wani sa'in kana jin makogaranka zafi to shi sa ake shan kodin to a iya inda Bature yace ko ya in adadin da aka yi shi in ka sha ba wani abu amma suka zake masu shan benelin da kodin sun sha in sun sha da yawa to shi dama da yake na bangaren miyagun kwayoyi sai kiga sun sha su je su hada shi da wadansu abubuwa
to ba shi kadai ake sha ba kenan
ba shi kadai ba akwai wani maganin da suke ce mishi Rifnol akwai Tramadol zaki ga wani sa'in kiga yaro bakin sa shudi to wannan Tramadol da Rifnol suke ka bakin su waɗansu kuma ba a faɗan waɗansu abubuwa ko salga ne ko solisho duk dai abin da kazanta da kika san mutum yana sha ki tunanin kodarsa ki tunanin liversa ki tunanin hanjin cikinsa in waɗannan abubuwa sun masa a jiki balle ma a zo ɓangaren kwakwalwa nace miki abin da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
wannan matsala na shaye-shayen kwayoyi da yake nema ya zama ruwan dare ga duniya ya tunzura mata a arewa inda har suka hada kansu a wata kungiya mai suna Northern Nigeria Women for Social Change Initiative a Turanci, amma an fi sanin su da kungiyar matan Arewa mai muradin canja miyagun dabi'u. Wannan kungiya ta yi zanga-zangar lumana a babban birnin tarayya Abuja, inda suka nemi jan hankalin mata. Zainab Musa Muhammad ita ce ta jagoranci kungiyar.
Abubuwan da yake addaban mu a Arewa, wato shaye-shaye na miyagun kwayoyi da ƴaƴanmu da matanmu na cikin gida, abubuwan da ba a san mu da shi a arewacin Najeriya ba aka shiga yi, shine nace to naga ya dace mu tashi mu taya gwamnati, ba komai bane zamu bari a hannun gwamnati, mu ma mu tashi mu yaki wannan annoban.
Ina ganin zai tasiri
kware da gaske insha Allah, dan kamar a yanzu haka daga nan muka bar nan ma zamu je makarantu mu je mu yi fadakarwa, daga nan zamu je IDP camp, inda nan ne ake da mutane wanda suke da frustration a zukatansu wanda yakan kai su ga irin wayannan al'amura din.
Kuma ya za ku ne ku ja hankalin mata ƴan uwanku?
Wannan kuri ne na farko da za a san da wannan abu, wanda kuma na tabbata mu irinmu ya irinmu muna da yawa wanda zai ba su sha'awa, in suka ga haka din na tabbata da dama za su shigo wannan kungiya namu.
To ba shigan ba, ya za ku yi ku ja hankalin matan nan da kuka san cewa suke wayannan dabi'un?
Yadda za mu jawo hankalin su shine muna so cikin mu kamar yadda muke anan akwai wayansu wanda suke da sana'o'i daban-daban, muna son mu rinka rinjayen su ta wajen koya musu sana'o'i, ta wajen abubuwa da dama na rayuwa wanda zai rinka dauke musu hankulansu a cikin wayannan abubuwa da suke ci. Fitowar nan da muka yi yau, NDLE ga su can muna tare da su, wanda yake zamu yi aiki tare da su, tunda su ne suka san harkoki irin wannan na shaye-shaye din, za su taya mu zamu yi wannan aiki da su. Yanzu haka tafiyan da muke yi tare da su muke.
To kenan za ku tafi da gwamnati
insha Allah.
To me kuke so ku gani, me kuke son gwamnati ta yi muku?
Muna son gwamnati ta bamu haɗin kai, ta bamu goyon baya, kamar yanzu misali fitowar nan da muka yi yau, kamun a bamu ƴan sanda ba ƙaramin wahala muka sha ba. To irin wayannan abubuwa muna son gwamnati in aka samu mutane da suka fito suna da irin wannan yunkuri na neman ci gaba a ƙasa, a rinka ba su haɗin kai, a dinga bamu goyon baya, ba mu rinka kuma shan wahala a ciki ba, kuma wannan abu ne na taimakon al'umma baki daya. Eh, shine gwamnati ta sa mana hannu da kyau da kyau yadda wannan abu zai ci gaba.
To idan kika ce gwamnati ta sa hannu, me kike nufi kenan? Kina nufin gwamnati ta ba ku kuɗi ne
ko
menene abin da kuke son gwamnati?
Yawa, haɗin kai da ma kuɗin ma muna buƙata. Dan NGO, aka ce NGO an san cewa ba abu ne wanda ƴan kale-kale ne mu.
Masu nazari na ganin ya kamata gwamnati ta yi doka na iya adadin magunguna da za a rika shigo da shi kasar, kuma ta san inda za a kai magungunan. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Masu sauraro, anan za mu dasa aya, sai makon gobe za ku ji mu da ci gaban shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Madina Dauda, sai kuma Bansa Tufa da ya ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana nuna mana cewa karfe 10:27, wato karfe 4:27 a Najeriya, Nijar, Kamaru da kuma Chadi. Yanzu kuma kafin mu kammala shirin, ga labarai amma a takaice.
To a takaicen, shugaban Amurka Donald Trump ya ziyarci jihar California jiya Asabar don gane ma kansa irin barnar da wutar daji ta tafka a jihar. Daga birnin Washington DC ya je da jirgin sama, sannan ya dawo a jiya din. Ba wanda ya taba tunanin irin wannan barnar za ta faru, abinda Trump ya faɗa kenan yayin da yake tattaunawa da manema labarai. Rashin adalci ne ummul haba'isin fatara, a cewar Papa Roma Francis a yau dinnan Lahadi, yayin da yake gudanar da harkokin ibada na mass na ranar tuna matalauta a ɗariƙar Katolika. Yayin da wa'adin kammala sake ƙidayar ƙuri'u a jihar Florida ke cika yau Lahadi, ɗan takarara ƙarƙashin jam'iyyar Republican Rick Scott, wanda yanzu haka shi ne ma gwamnan jihar, na ci gaba da ɗara ɗan takarar jam'iyyar Democrat Bill Nelson a fafatawar da ake yi kan wata kujerar Majalisar Dattawa ta Amurka. 'Yan sanda a arewa maso yammacin Indiya sun ce mutane uku sun mutu, sannan wasu kuma tsakanin 15 zuwa 20 sun samu raunuka a wani hadarin da wato harin da aka kai kan wata kungiyar addini.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya karanto mana labaran duniya, da Bonsa Tufa da ya haɗa mana sauti, da kuma injiniyanmu na wannan lokaci Bill, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.
Avec la